Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Murtala Faruku Sanyinna. Sauraro abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren Lahadi ana sauraron shirin Kallabi. A yau ma abinda muke dauke da shi kenan, amma fa bayan an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban ƴan sandan Jacksonville nan Amurka ya ce dan bindigar nan farar fata da ya kashe mutane a kantin sayar da kayayyaki na Dollar General dake Florida a jiya Asabar yana da ra'ayin wariyar launin fata da kuma tsanar bakaken fata. Shugaban ƴan sandan TK Waters ya ce daga bisani dan bindigar ya harbe kansa dukkan mutane uku, maza biyu da mace daya, da ya kashe bakaken fata ne. Waters ya ce ba wata alama dake nuna cewa maharin dan wata kungiya ne. Kuma ya ga rike makami da ke da tantin alamar gwamnatin Nazi ta kasar Jamus a shekarun 1930 da 1940. Haka kuma maharin ya furta kalaman wariyar launin fata kafin soma harbin. A yau Lahadi, Prime Minister India Narendra Modi ya yi kiran da a sanya kungiyar haɗin kan kasashen Afirka ta AU a cikin kungiyar kasashe masu ƙarfin tattalin arziki ta G20, yayin da yake ishara da ƙasarsa a zaman maslaha ga sarƙaƙiyar da ake fuskanta gabanin babban taron kungiyar ta G20 a New Delhi a wata mai zuwa. Kungiyar ta kasashe 20 masu ƙarfin tattalin arziki ta kunshi kasashe 19 da tarayyar Turai ta EU, wanda ya bada kusan kashi 85 cikin 100 na kudaden shiga na duniya, kuma 1/3 na yawan mutanen duniya. To amma ƙasar Afirka ta Kudu ce kadai take a cikin kungiyar daga nahiyar Afirka. A cikin watan Disamba, shugaban Amurka Joe Biden ya ce yana buƙatar kungiyar ta AU ta shiga kungiyar ta G20 a zaman mamba ta dindindin. Yana mai cewa lamarin zai dauki tsawon lokaci, to amma kuma zai zo. Hukumar kwallon kafar ƙasar Spain za ta gudanar da wani taron gaggawa a gobe Litinin, yayin da shugabanta Luis Rubiales yake fuskantar dakatarwa ta hukumar FIFA da kuma kakkausan suka kan zargin sumbatar 'yar wasa a baki ba tare da amincewarta ba, bayan nasarar da kasar ta Spain ta yi na lashe gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta mata. Rubiales ya ki yayi murabus na kashin kansa saboda lamarin. 'Yan wasa da kuma masu horar da su duk sun buƙaci shugaban da ya sauka daga mukaminsa, haka kuma gwamnati ma na buƙatar ya tafi. Mai magana da yawun hukumar kwallon kasar ya faɗa yau Lahadi cewa an kira taron na gaggawa ne domin nazari akan al'amarin da hukumar ta sami kanta a ciki biyo bayan dakatar da Rubiales. Hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta buɗe wani zaman ladattarwa kan Rubiales a ranar Alhamis, kana ajiya Asabar kuma aka dakatar da shi na tsawon watanni uku daga dukkan harkokin wasan kwallon kafa na ƙasa da kuma na matakin ƙasa da ƙasa har sai an kai ƙarshen bincike. To sai dai Rubiales ya ce zai yi amfani da damar binciken na FIFA domin bayyana rashin laifinsa a cikin lamarin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci ne da zamu koma gefe guda mu baiwa Alheri Grace Abdu wuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Abin nan akwai saukin kuɗi, akwai saukin halaka, akwai saukin su, kuma akwai saukin mutuwa. Ni ne madarar su guda yace da shulshu, saboda zaka ga mutum tabarakallah ya sha shadda shi normal, ka ganshi babban mutum sai kaga ya laulaye budan uli ba haka.
Kallabin shirin a wannan makon, ƴan uwana mata assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi, shirinmu na kanmu. Daga mun sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mun fita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido, gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace. Burin kowace mace a nahiyar Afirka shine ta samu abokin zama idan ta kai shekarun aure. Sai dai wannan burin yakan zama mafarki ga mata da dama. Za ku ji abin da matan da muka gayyata a fannin tattaunawa ke cewa. Yau ma muna tare da kallabin mu ta mako matashiyar da ta kangare kafin daga baya ta karatun ta natsu. Ku biyo mu domin ji yafi sako. Kafin mu kai ga hira da kallabin mu ta mako, bari mu haska fitila akan wata matsala da mata ke fuskanta da ake alakantawa da zamani. Inda zaka ga mace ta kai ta kawo ta yi zurfin ilimi, tana da tarbiya da dai abin da ake bukata ga uwar gida, sai dai ta kasa samun aure. To menene ke janyo wannan kuma ina mafita? Tambayar kenan da muka yi wa bakin mu na mako.
Sunana Ummu Alkhairi Abdulmumin Iliyasu, ni mazauniya garin Jarce, ni malamar makaranta ce kuma social activist. Also na ba da shawarwari ga ma'aurata da kuma wanda suke cikin dangantaka ta soyayya. Ina yin kasanci tsakani idan ya kama, kuma muna kokari wajen ganin mun kwatar wa mata da yara ƴancin su a wajen da muke ganin cewa an take musu shi.
Masha Allah.
Ina na Fatima Ali Muhammad ce ta aka sani da Yasmin Basiri, ni haifafiyar Kano ce, Kano na girma, Kano na karatu, Kano na rayuwa ta.
Kuma idan da ni kuskure ba, kina siyasa kuma kina dan kasuwanci.
Haka ne.
Masha Allah. Zan fara da ke Ummul Khair. Zamanin yanzu mata sun ci gaba, in kika duba fannin siyasa ne akwai mata da suka yi zarra, in kika duba fannin kasuwanci kazalika, har mata wanda suka kafa masana'antu akwai su, suna jajircewa su ga cewa sun cimma wani abu a rayuwarsu. Me yasa mata suke dagewa yanzu su ga cewa an dama da su a fannonin rayuwa daban-daban, har abubuwan da a da zaki ga ba a alakanta shi da mace, misali kwallo ko wasan kwando da dai makamantansu?
Ina ganin mutum dan komai yana tafiya ne da zamani. Abubuwan da kusan zan ce sun irin sun gani dan haka na to fahimta ana ganin wasu abubuwan da ce mishi kai da ni sun abin da ya dace ka yi. Ko ana kallon shi ma ko akwai abubuwan da idan mace tana yi ko ne a fakin ɗinta ko a lafiyarta ko a tarbiyyarta ko a wani abu.
Haka.
To amma yanzu ya zama da an samu fahimtar cewa aikin da mace take ba shi da alaka da wani kalubale na wani abu na zamantakewa ce za ta samu a duka wa'innan abubuwan. Akwai matan aure, akwai yara, akwai matasa, akwai wanda sun girma. To wannan shi gaba da aka samu da zo da zamani kuma da zama da dole abubuwa da dama sai an tafi da matan saboda wani understanding din dole sai daga wajen
fahimta.
To shi yasa yau waye zama da yanzu gaskiya kowai nan rayuwa za ki samu ana samun mata a ciki.
Haka. Gare ki malam ma Ummi. Saki ga mace ta yi karatu, tana da mai yiwuwa, tana da kuɗi, tana da aiki mai kyau. Wasu har da gida, suna da gidan kansu, wanda kuma sun siya ne da gumunsu. Ba wata hanya suka samu kuɗin da suka siya wa'annan abubuwan more rayuwar ba. Sai dai kuma kamar sai a ce wai kamar suna yawan tsantseni, suna so miji irin wannan, suna so irin wannan, suna so irin wancan, shi yake sa.
Mutane yawanci kowa da fahimtar shi, amma maganar gaskiya ni mace ce kuma na san mata, kana hira da mata da yawa, kuma babu kalan matan da ba ka mu'amala da su suke yin irin na free life din ba da wanda ma irin ake rayuwa normal din irin duk kana mu'amala da kowa, kuma kana tattaunawa da su kana jin ra'ayoyinsu. Maganar gaskiya wasu matan da yawa kallon wai suna son namiji ne irin kala kaza ko kuɗi ko namiji ko sarauta, wasu ba wannan ne tunanin su ba. Akwai mutanen da na sani da yawa suna hawa mota, ɗan mata ne da gidajen su, suna managing business ɗin su, wasu suna zuwa aiki suna wannan ɗin su, amma ba wannan tunanin ne a gaban su ba. Sun shi za su ga wanda suke tunanin ni cewa in suka bibiya ba ta ma san ya ake neman kuɗi ba, ba ta ma san na farko ba ta da wani qualification, na biyu ba ta san yadda ake juya kuɗi ba, kawai tana zaune ne tana kallon wancan ta hawo mota mata tana tunanin saurayi ne yake mata ko kuma miji take aure ne shi zai ce mata mota sai ta dauki zuciyar ta sai ta sa a nan sai ta ce ita kuma sai ta aure miji ne kudi ko ta yi saurayi ne kudi da za ta samu irin wannan luxury life ba sai ko da ki iya juya naira ɗaya ta koma naira biyu ba sai ya zaki ce kuma ke ce wannan kuma wani abu da mutane ba su ganewa mazan yanzu ba sa san da cikin community
ne wato ba sa san daukan dawainiya
dawainiya saboda duba da yanayin yanda rayuwa ce zo ta canja kuma yayi tsada sakalan arziki na duniya ma ba na mu na Africa ba ko Nigeria ba da duniya tunda aka yi corona dinnan to sakalan arziki yayi kasa to shi yasa yanzu maza su kansu suna cin suka ci samu mace da take da wani abun da at least za a daga yin ko 70-30 ne a shi ko ba ta zai komai ba dai ita ta tsawata wuniyar kanta ina san kallon namiji irin wannan ko ba su iya juya naira ɗaya ba sai ya wannan namijin zai zo miki
to wannan ya kai mu ga tambaya na gaba zaki ga cewa idan har mace ya kasance ta bata yi aure ba ta zo ta samu irin wannan cigaba misali a fannin ilimi ina da wata kawa da shekaru kusan 10 da suka wuce tana da PhD dinta ba ta da miji kuma ba abin da take so kamar ta yi auren ga ta kamilalliya gashi akwai addini da duk abin da namiji zai so a ce matar da zai aura tana da shi amma kuma babu maza ba kuma babu mashinshina ba wai shin me ke haifar da wannan yanayi na rashin aure ga mata da suka ci gaba
to gaskiya ni ina ganin matsala ce ta maganan control da ownership ma'ana miliki da kuma mallaka akasari maza su matan da za su mulka suna kallon shi a matsayin challenge ko in ce
kalubale
a wajen su a ce mace ta fi su samu ko ta fi su ilimi ko ta fi su wayewa suna ganin kamar irin ba za su iya juya ta yadda ya kamata ba idan aka samu kai a wannan yanayi to wani yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo koma baya ko ta gano wa mace da ta zama da shi successful ko ta ci gaba wajen ganin ta samu mijin aure musamman a idan kika duba a yankinmu na nan nahiyar Afrika da ya zama ada ta ci karfin kusan duk wasu ayyukan ba za mu kira shi addini ba kasancewar idan dai addini yake magana akai idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure mata da take shi kudi ta fi shi shekaru so kin ga ba za mu ce wannan ne matsalar ba kawai ji abin da na fahimta kamar da na faɗa bayan matsala ce ta mulki da mallaka maza sun fi son mace da take kasa da su a komai ko da a tunanin su da kudin su za su fi iya mulkarta kuma su mallake ta kaga wani bangaren kuma akwai maza wanda su akwai issue na rashin son ba wa mace hakkoki to mazan da suka da matsalan wannan ba sa son mace da take fanci hakkokin ta kuma wacce za ta iya tsaya wa kanta ba tare da sai da taimakon su ba suna ganin cewa idan suka aure ta to kamar sun koma baya ne inda zai zama ne shi za ta iya yin abubuwa wa kanta ba tare da ta nemi taimakon su
to masu saurare shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa makon da ya gabata aka rantsar da sabbin ministoci a Najeriya da ya hada da mata shida adadin mata mafi yawa a majalisar zartarwar kasar a tarihin Najeriya wannan ya sa mata a kasar ke ganin idan waɗannan ministoci suka taka rawar gani za su iya cire masa kitse a wuta kamar yadda matan da shirin ya hira da su suka bayyana
sunana Hajara Shida Usman Yahaya shugaban mata na wanzar da zaman lafiya na Basa Local Government a nan jihar Plateau
sunana Hannatu Dushu na aiki da Ministry na Information and Communication
Hajara Shida bari in fara daga gare ki me kike gani waɗannan mata da aka ba su makamai idan muka dubi inda aka ba su kusan gurare ne da ya kamata a ce su duba muhimmancin tallafa ma mata a rayuwa gaskiya ƙara godiya da kuma jinjinawa wannan mulki da aka zabo innan mata wanda na farko zan iya ce miki wannan mata da aka zabe su Allah ne ya zabe su to babban buri na anan shine zan iya ce matan nan yadda aka ba su an san za su yi ne su kuma ji tsoron Allah su tallafa wa matan da aka ce su yi aiki da su
kuma su binciki duk matsaloli na mata. Akwai matan da dama ana cin zarrafin su wanda gwamnati ta san wasu kuma gwamnati bata san wasu ba, to zan iya ce wa'annan matan su saka wasu daga cikin committees nasu wanda za su dinga duba lunguna da lunguna, sako su dinga jin damuwoyin kuka mata, kuma su dauki wasu matakai danganin an gudu tare kuma an tsira tare. Sannan kuma zan iya ce shi wannan mulki da take karkashin su yanzu gaskiya har ga Allah babu amo, babu labari da zamu iya ce an dube zaki ne akai an ba su ne, amma ne sai su duba su ga me ya kamata a samu mata wanda za su samu tallafuffuka sana'o'i ne, a'a dan jari ne a gida, a'a domin me a zamanin yanzu akasari ma maza ba sa iya daukan duk hakokin da Allah ya daura musu akan matansu.
Hajiya bari zamu dawo kan wannan. Madam Hannatu, me kike ganin matsalolin da mata suke fuskanta wanda ya kamata a ce waɗannan mata da suka samu shugabanci kusan za a ce na kololuwan zama a fadan mulki za su yi domin mata su samu waraka? Menene matsalolin mata a ganinki?
Gaskiya matsalolin mata suna nan da yawa. So da dama ana cin zarafin mata a gidan aure. Wasu zaki ga mazajin sun sake aikin gida, sun sake kula da yaya, sun sake bada abinci a gida, mata ne ke dau nauyin wayannan abubuwa duka. So ina ganin kamar idan wayannan matan za su iya taimakawa mataye da ba su dan kudade kadan kadan na sana'a da kuma taimaka musu, wasun su ba su yi karatu ba, shi yasa ba su san yancin su ba. So idan aka taimaka wayannan mata, an bude musu, an ba su zarafi su yi karatu, an kuma taimaka musu da abin da za su yi sana'a, za su lura da kansu, za su kuma lura da ƴaƴansu.
Ki magana cewa matsala ta farko shine wato maza ba sa daukan haƙƙin su ko kuma ba sa sauke dukkan nauyin da ke kansu. Banda wannan wato kaman bangaren su ilimi da sauran su fa, kina ganin kaman matan nan har yanzu akwai ci gaba ne ko ci baya ta inda ake fuskantar batun ilimi musamman na mata musamman ma arewacin Najeriya?
To zan ce akwai ci gaba, amma duk da haka ba za a rasa ba. In kika je kauyuka da wasu ko biranen ma zaki satar akwai mata da yawa da ba su yi karatu ba, saboda haka ana cin zarafin su, saboda ba su san yancin su ba, ba su san daman su da hagun su ba. Duk inda aka ce su yi shine kawai za su yi. Amma idan matan nan sun yi karatu, sun samu abun hannu, an empower nasu, za su yi kokari su fidda kansu, su gane abin da ya kamata su yi a matsayin su mata, na mata su san inda za su bi, su tabbata da ƴaƴan su kuma. So ina ganin muhimmin abu shine a ba matan nan abin da za su yi su taimaka wa kansu.
Idan kuna bibiyar shirin makon jiya muka gabatar da Aisha Mamman, wata matashiya a jamhuriyar Nijar da kuruciya ta rinjaye ta, sai dai ta yi karatun ta natsu, ta dawo hanya, ta kuma dauki matakan magance irin wannan rayuwar tsakanin matasa.
Jan kunne na ni dai anan shi ne, waɗanda suke da hannu, masu hannu da shuni, da waɗanda suke son kamawa, a shirye muke don mu samu mu ceto ƙasarmu da magara. Wannan abin ba dan ni kaɗai ba, dan saboda yaran da za su taso na baya su ne ya kamata a duba ma. In dan wani yanzu ne, na yanzu wasu kana gaya musu suna ji, to na yanzu ma ba a samu aka daidaita su ba, ta yaya ne za a yi na baya in sun taso su ma su ga daidai? Ba yiwuwa mana.
ita wannan kungiya ta ke yanzu kin sa mikin dan ciwo wasu sun dan daidaita
eh haka nan ne saboda akwai wanda a da dama an ciwo kansu to mine ne ciwo kai ai banza ne tunda yanzu ma mutun ya koma aikin shi kai baka ba mutun aiki ba dan ka ciwo kanshi ma inda a ce ka ba mutun aiki ne dan ka ciwo kanshi ma ba laifi bane to an ciwo kan nasu to kuma sai dai matsalar rishin aikin sun mara fahimta sosai saboda yaro karami dan shekara 11 yake cewa muna so mu hasa amma bamu san baya za a yi mu hasa kuma wannan abin wani zan yi ba haka nake musu ba a'a sai na ce to yau akwai abinci akwai wata mai abinci nan sai na je gurin ta ce to abincin kaza nake so in aka zo ayi cinikin abinci in ce to hara za mu yi koko abincin za a ci wasu suna so su ce a ci abinci kan nan a wara wasu ko su ce he an yi kan nan za a ci abinci to haka nan
ya dauka
sai ciki ya dauka to rishin abincin ne yasa
tunda yawanci
shaye ba a samun abinci kuma shayen da ake yi halaka mini abin nan akwai saukin kuɗi akwai saukin halaka akwai saukin su kuma akwai saukin mutuwa ni ne ne madarar su guda ya ce da shirshu saboda zaka ga mutum tabarakallah ya sha shadda shi normal ka ganshi babban mutum sai kaga ya laulaye budan ori ba haka ya laulaye budan ori ba da bakin leda sai kai san ori ba je ki sha lala a'a su guda ya ce dura a cike yake tayya yake sha ai babu kyau nake gani za ai to akan shi ne dai muke nan muke ta kwagwarmaya
to kamar yanzu ita wannan kungiya ta ki mine ne za ta yi a yanzu da kika samu wannan takardu
to wannan kungiya abin da nake so ta yi an Allah ya yarda da yarda Allah in Allah ya sa mun samu mun cimma gurin mu za mu bude wani reshi daban wanda yaro in karatu kake so inda hali sai a maida ka karatunka in ku aikin hannu kake so hallau sai a koya maka aikin hannu mace in kin iya kitsanci ko lallanki a agaza miki hallau a ƙara forman ki in yaso sai a samu ko da salon ce a bude miki ke ma kin rage haka su ma mazan ko da aikin kafinta ne ko sudur ko wani salon da kwafiyar na maza duka dai shi ma hallau muna yi duka za mu tallafa ma al'umma ta yarda Allah
to Aishatu kamar kin san irin wannan abubuwa na kungiya suna buƙatar tallafi kuɗaɗe masu gidan rana kamar akwai wasu masu tallafa miki kasancewar ke ga ki matashiya a haka akwai wasu kungiyoyi ko masu hannu da shuni ko gwamnati da suke tallafa miki
to yanzu dai tukwana babu bismillah saboda duk inda ka je sai a ce babu a gare ma to da yarda Allah tunda sun ce babu a gare ma mun yi fafutuka mun nemo a gare ma gata nan kenan na samu kenan yanzu su ma za mu ga irin rukon da za su ma bakin zara
za yanzu duk ko kuma ziki ki gansu wanda suka miki alƙawarin za su kama
mu inda na kai dossier na na ajiye suke ce mini babu a gare ma yanzu zan yi copy in yi demand an gama da a gare ma in je in kai in yi deposit kenan ni ma sai in jira an ga yanda za su amma kuma duk da wannan huwa kahin su tallafa ba sanya ba zan yi bana kasa a gwiwa ci gaba zan yi da activity na
wannan waye kan
da nake yi ci gaba zan yi da yi ba hasa ba zan yi saboda in na hasa ba a sani ba amma in ka ci gaba kahin Allah ubangiji ya sa a ce kai ma gashi ya zo maka kenan ka samu karuwa kenan ka san mutun nawa ne zaka dauka ka ba su formation ka san mutun nawa ne zaka dauka ka taimake su Allah ya taimake ka kai ma
kamar su waɗannan yara a ina ne kike haduwa da su a ina ne kike inda suke ne kike zuwa
koko akwai gurare da dama inda yara suna zuwa suna koyo kuma banda haka ma yaran cikin gida ma kansu
akwai
su su ma muna hirar wannan da su
kenan bi wuri wuri kike ba
eh wuri wuri nake bi inda na an yi tsuntsuman maza haka yara mutasa an ce wai ku tsaya ya ne ake yin kaza 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 mun yi kaza da
tsohon hannu ce
to
ina gane
eh na san yanda zan huto maka kuma na san ni zan maka
kuma in kin san su kina gane ma su
alhamdulillah ana gane saboda yau yanzu abin da ya zama to ma ruwan daraga ma duniya yaro karami zaka ga ya ce shi kaza ne mafiya akasari akwai sakaki da dama akwai sakakin uwaye abu na farko abu na biyu akwai sakaki na hukuma ka aje ma na hukuma akwai sakaki na ubannin yara saboda komai ba a ce ba mace zattai ke a gida kike yaran huta zai duk san ban me zai kai uba ka huta ka kai kasuwa in ka zo maimakon ka zamana ka tambaya yau ya akai a cikin gida me yawa a'a babu ruwanka da wannan sai dai kawai ka nemi guri ka ci abinci ka kwanta inda wata majalisa ka da kuke zuwa hira kai na ta yi wannan yaran san sha mun kai to sun sha maka kai ya zaka kai da su kuma alhalin tarbiya a hannunku take kuma kun sani sare wannan tambaya ranar gobe kiyama Allah sai ya tambaye kowa akan kiwon da ya ba bawa kenan ba wai ai dan kun aiye mu ba a ce ku sake mu ba a'a ku kula da tarbiya mu sai an sa ido to rishin sa ido shine yasa ɗan bakin haure in suka zo masu shaye-shaye suke gamuwa da iyanmu in yana wani lalan abu zai dauka in bayya wani lalan abu wani abin kirki ne yake hallau zai dauka amma mafiya akasari gaskiya ubanni sun rage sa ido akan diyansu
a irin yaran da kike waye musu kai kina bi wuri wuri haka group group na yara kina matasa kina waye musu kai akwai ƴan mata a ciki
babu wanda babu gaskiya babu wanda babu akwai ƴan mata akwai samari akwai yara kankana hatta da lattijawa akwai
to kamar yanzu sun fara ganewa suna fahimta suna dan daukan irin waye kan da kike musu
alhamdulillah suna dauka amma sai dai in suka min wata tambaya da take kona min rai in suka ce mini to wance mun ji zan mu wasa aikin ni zaki ba mu yance musu lokaci wannan tambaya tana ci mun tuwa kuriya saboda ga sunan yara ne masu ide a kansu kin ga wani shabje garaji ne wani makaniki ne wani sudir yake wani kafinta ne akwai su da dama yaran suna so a kama musu me bu san ba yanda za su yi a kama musu shine ni kuma kiran da nake yi yanzu masu hannu da shuni masu kasa masu gwamnati da al'umma da uwayen yara da malamai magada annabawa dan Allah dan annabi a matsayina na alƙasa yadda magaran banni da kowa Allah dai nake da shi amma wannan al'umma tana neman agaji da taimako na kowa ya sa hannu ba a hudda ba kowa kowa ne ake so ya sa hannun shi ga dangada da Allah da annabi in mun huto mun ce arya a tsaya a tambaye mu menene in na kama ne a kama mana in ba na kama bane akwai wanda za su kama a hada mu da wanda za su kama mu kama insha Allah wannan korahin da ake da magaram da nan da magaram insha Allah amma da irin wannan gudunmuwar da gwamnati za ta bada da mahukunta da masu hannu da shuni za su bada in Allah ya yarda aka kama da al'umma aha in Allah ya yarda aka kama saboda yaran suna da saukin fahimta ko kowa nan su ce dige inda rabbana kin ji matsalan mu a yanzu nan in na gusa daga gurinki sai na je na ga ya saki sai na je na ga yaya abin ya sawaya ya sake ko bai sake ba ni ban na kyamatar su saboda wannan kyamar da ake nuna musu ta ɗan uwa ta uwaye ta ne ita ma matsala ce gani za su yi su ba mutane bane dan sun shiga wannan halin ba a musu nasiha su ma suna dauka zama suke yi suna ma kansu fada saboda a tsakankanin su ma suna shaye-shayen wani zai yi abin da ba haka ba zalunci ne gashi nan wallahi wani zai matso daga can da leda shi ya ce kai wannan abin ho ba daidai bane kuma ya koma kote ya ringe sai ya ci gaba da leda ya busa leda shi
nan dai a kama dan a cin maguri
a kama dan a cin maguri aka cin maguri wallahi wallahi mahukunta uwaye shugabanni kowa da kowa dai wanda dai ya sa hannun shi insha Allah babu wanda zai kara jaje akan da ni ina da yakinin wannan da yardal Allah da manzansa insha Allah ubangiji kuma Allah babu nasara kuma abinda na wadi amma mutanen mu mahukunta magabata uwayen mu ɗan kasuwa kowa da kowa duk wanda na yaga wannan magana a cikin nayi ba daidai ba ni ne ga hawara
to abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon sai ku tare mu mako mai zuwa inda zamu gabatar da hirar da shirin yayi da mace ta farko da aka nada alkali a jihar Kano kada ku bari a baku labari muna godiya ta musamman ga abokan aiki da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da wakiliyar mu Zainab Babaji a Jos jihar Plateau da Tamar Abari a jamhuriyar Niger sai kuma Aisha Mu'azu a nan birnin Washington DC a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
madalla to ma sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na yau baki daya sai aka sanke da mu da karfe 6 na safiyan gobe Litinin inda zamu kawo muku wani sabon shirin har ma da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin Murtala Faruku sanye da yafi ya kawo shirye-shiryen na yau da Julie Restoration da ta bada umarni amma injiniyan mu na yau ni Muhammad Hafiz Baballe ki ciwa mu kwana lafiya.